ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم العرباء أوكو غواتن رمضان بايه جرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيكرا جبو دير تريه دودا أربعين وان دي 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 دا تفوز غواتن بيار شيكرا تا جبو بيو دا شا ترى وانا شيني درسينا أوكو أسكن جيرن درس من تفسير القرآن ناوان الشيكرا wani bawan Allah yana tambaya cewa mutum ne yayi sahur sannan bayan yayi sahur ya dawo yayi sallar asuba ya koma ya kwanta bacci sai yi mafarki har ya fitar da maniyyi a cikin mafarkin menene hukuncin azumin shi mafarki da kuma fitar da mani a mafarki baya karya azumi baya taka azumin mutum da komai daga dan mutum ya je yayi bacci a baccin yayi mafarki har ya kai ga ya fitar da mani ko da rana ne ko da safe ko da yamma wannan ba abin da ya shafi azumin shi yana nan abin da zai karya azumin mutum shine idan ya zama shine ya sabbaba fitar da maniyin da kanshi yayi abinda har zai sa mani ya fita daga jikin shi to wannan shine abinda zai lalata azumin shi amma dan mutun yayi mafarki wannan babu wani abu da zai shafi azumin shi daga abinda yake kan shi kawai shine zai yi wankan janaba da ake yi lokacin da mutun ya fitar da mani ya ci gaba da sauran ayyukan shi na ibada da kuma azumin shi muna cikin suratul qalam ajiya mun karanta aya ta farko har zuwa aya ta bakwai a cikin wannan sura za mu tashi akan aya ta takwas insha Allah ta'ala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا لا عليه آياتنا قال أساطير الأولين فنسمه على الخرطوم
بايان الله سبحانه وتعالى يا يبوء سورة درنسوا أكم ودن مهم من الأمر وداؤكو جسك قباتا سنن ya miƙa cewa lallai a ranar alkiyama mushrikai da suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su gane wane ne yake kan daidai za kuma su gane wane ne yake kan fata sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fala tuti'il mukaththibin ya rasulullah kada kai biyayya ga wadanda suke makariyata ko kuma masu ƙaryatawa kada ka bi su kada kai da'a dangane da abin da suke kiran ka zuwa gare shi kada kai kamantece niya da su ballantana kuma ka aikata irin abin da suke aikatawa daka wadannan wa'anda suke ƙaryata sakon Allah duk abin da suka zo maka da shi Allah ya ce kada kai musu da'a dangane da wannan abu anan Allah madaukakin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gargadi amma gargadi na girmamawa Allah bai ce kada ka zama makaryaci ba ko kuma kada ka rinka ƙaryata abin da ya zo maka sai Allah ya ce fala tuti'il mukaddibin kada kai da'a ga waɗanda suke masu ƙaryatawa ko kuma waɗanda suke makaryata idan kai mutum hani mutum yayi da'a ga irin waɗannan mutanen min babin aula ya zama an yi hani akan mutum ya sifanci da wannan sifa daga idan an hana ka kai koyi da wani an hana ka kai da'a ga wani saboda yana da sifa iri kaza wannan yana nuna munin sifar da kuma gargadi akan cewa lallai kada ka kuskura ka sifanci da wannan sifa su waɗannan matsaryatan ko kuma masu ƙaryatawa waɗanda aka ce kada kai da'a gare su kada kai biyayya gare su Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinu suna fata suna kwaɗayin ina ma a ce law tudhinu law tulin ina ma a ce ka tausasa kai dan sakwa-sakwa da al'amarin addininka fayudhinu na su ma sai su dan sassauta su yi sakwa-sakwa da al'amarin addininsu da haka suna so ne kai ka dan sassauta ba su a so a ce kai mai ruko da addini ne ba su a so a ce kai mai kishin addini ne suna so ya zama ka sassauta kana yin abin sama-sama don kada a ce kai mai tsananin addini ne su ma sai su sassauta da haka shi ne abin da suke fata waɗansu kuma suna fassara shi da cewa waddu law tudhinu fayudhinun suna fatan law tamin ina ma za ka ɗan karkata zuwa gare su fayudhinu na su ma sai su karkata da haka suna so ka karkace ka aje abin da kake kai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa waddal ladina kafaru waddu law takfuruna kama kafaru suna fatan a ce ku kafirta kamar yadda su ma suka kafirta suna so kowa ya zama irin addinin su irin abin da suke tafiya a kai da haka anan Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna suna fatan a ce ina ma ka kafirta ka karkace daga hanyar da kake kai su ma su ci gaba da karkacewa suna tafiya akan wannan kafircin da haka abin dai da ayar take magana anan tana magana akan irin yadda kafirai suke buri imma dai burin manzon Allah ya sassauta akan addini ya daina sukar abubuwan bautar su ya daina sukar allolin su da suke kira ya dawo yana bin addinin shi kawai ba tare da ya taba addinin su ba ko kuma ya dawo yana sakwa-sakwa ya yi addinin sama-sama ba kamar yadda su ma suke nasu addinin sama-sama na san zuciya da ganin dama shine abin da suke fata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa har suke kai mai cewa su ya bauta ma abin bautar su wani lokaci su ma su bauta ma nashi a yi haɗin gwiwa ya zama an yi addinin haɗin gwiwa su a yi nasu shi ma a yi nashi sai ya zama an yi haɗi kenan an samar da addini kowa baya kyamar addinin kowa wannan shine abin da suke fata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya tabbatar ma manzon Allah akan haka da cewa kada ya kuskure ya musu da'a kada ya sakwa-sakwa da addinin shi kada ya yi karkata zuwa ga addinin su kada kuma ya kuskure ya ce zai yi wani abu wanda yake irin na addinin su dan su yi wani abu na addinin shi da haka Allah ya ce fala tuti'il mukaddibin waddu law tudhinu fayudhinun wannan shine fatan su da haka kowa idan zai yi addini wanda ya saba mai a addinin fatan shi shine ina ma zai saki wani abu na addinin a zo a yi a haɗa gwiwa a rinka yin wani abu ko a aqida sai wani ya saba ma wani zai rinka fatan ina ma ya daina magana akan aqida kullum magana akan aqida magana akan tauhidi a yi sun a daidaita a haɗa kai, kowa ya daina ambaton aƙidar wani, shikenan a zauna lafiya, shine wadu law turhinu fayudhinu, kai kai sakwa-sakwa da nasa, su ma sai su sakwa-sakwa da nasu, shikenan a tafi, shine abinda duk wani karkatacce yake fata. Wannan shine asalin abinda mushrikai suke tafiya a kai, suna fatan manzon Allah ya sassauta, ya daina magana akan abubuwan bautarsu, ya daina magana akan tauhidi da shirka, kawai a samu wani abu da ya muhimmi a tsaye a kai, a rinka tafiya a kai. To wannan shine abinda suke fata. Allah ya yi ma manzon Allah gargaɗi da cewa kada ya kuskura ya musu da'a, kada ya musu biyayya a kan irin wannan ra'ayin ko kuma irin wannan tunanin da suke da shi. Sai Allah ya ce wala tuti kulla hallafin mahin, haka kuma kada ka yi da'a, ka yi biyayya ga duk wani mutum wanda yake hallaf, mai yawan rantsuwa, wanda yake yawan rantsuwa, kullun rantsuwa, ko yaushe rantsuwa. To kada ka rinka da'a da biyayya da irin waɗannan mutanen, wanda yake kuma mahin, wulaƙantacce ƙasƙantacce. A nan an haɗa tsakanin yawan rantsuwa da kuma ƙasƙanci da wulaƙanci. Shi ya sa waɗansu malamai suke cewa duk inda ka ga mai yawan rantsuwa, to za ka samu alamomi na ƙasƙanci da wulaƙanci a tattare da shi. Har ma wasu suke cewa yawan rantsuwar dalili ne na rauni, mutum kanshi yana ganin raunin kanshi da ƙasƙancin kanshi. Shi ya sa duk abin da ya faɗa sai ya rantse don ya ƙarfafa a yarda da shi, a amince da shi. Yana jin ƙasƙanci a tattare da shi, yana jin idan an faɗa ba zai ba za a yarda ba, saboda bai da ƙima, bai da darajar da in ya faɗi magana ba tare da rantsuwa ba, maganar za ta zama karɓaɓɓiya. Shi ya sa duk in zai yi magana sai ya rantse, wallahi kaza, na rantse da Allah kaza. Daga kafin a nemi rantsuwa a wurin shi, ya riga ya rantse sama da adadin da ake buƙata, har ya zama rantsuwar ma ta zama mai jiki, ya zama hallab mai yawan rantsuwa. Duk abin da zai yi sai ya rantse. Daga ina kake? Wallahi daga kasuwa nake. Ina za ka je? Wallahi zan je can ne. Ina ya bar ina ya jiki? Wallahi lafiya lau. Komai sai ya rantse a kai, ya zama hallaf kenan, hallafin ma'in, wanda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya yi tarayya da irin waɗannan mutanen. A nan Allah ba sai ma manzon Allah ya yi ba, kada ka zama mai yawan rantsuwa, kada ka zama wulaƙantacce ƙasƙantacce. Sai ya faɗi masu sifar, ya zama ya raba shi da su. Da haka kada ka yi mu'amala da irin waɗannan mutanen, kada ka yi tarayya da irin waɗannan mutanen, ballantana har su ce ka yi kaza ka yi, ka bar kaza ka bari, saboda wannan sifa sai ta zargi, sifa sai wadda take ta ƙasƙanci da wulaƙanci. Da haka Allah ya yi mai gargaɗi a kan haka. Sannan kuma kada ka yi ɗa'a da biyayya ga duk wanda ya zama hammazin, mutum ne mai yawan hamzu, shi ne mai aibanta mutane, shi ne alhamzu. Kamar yadda Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza, da haka kada ka yi ɗa'a da biyayya ga duk wanda ya sifanci da wannan sifar, ya zama mutum ne mai aibanta mutane, ba shi da aiki sai aibanta mutane, ya aibanta su a gabansu ko a bayan idansu. Wannan shi ne hammaz, wanda mutum zai yi abu ya aibata shi ta hanyar surar shi ko halittar shi ko wani aibu da mutum yake da shi, ya rinka aibanta mutum da wannan abu. Wannan shi ne hammaz, kenan wanda yake aibanta mutane a gaban idansu ko kuma a fili a zahiri. Sannan kuma sifa ta biyu, masha'in binamim, wanda yake yawo da annamimanci. Annamimi kuma shi ne wanda yake aibanta mutane a bayan idansu. Sai zama ayar ta haɗa nau'o'in guda biyu, hammaz mai aibanta mutane a bayyane, da kuma masha'in binamim wanda yake yawo da annamimanci, ya ɗauki maganar wannan ya kai ma wannan, ya je ya ɗauki magana daga nan ya kai wurin wannan, domin ya ɓata tsakaninsu ko ya aibanta wani ko ya ɓata wani a cikinsu. To Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gargaɗi da cewa kada ya zama tare da irin waɗannan mutanen, waɗanda suka sifanci da waɗannan miyagun sifofin na aibanta mutane a gaban idansu ko kuma aibanta mutane a bayan idansu. Wannan mai aibanta mutane hammaz, shi yana da jarumta, yana da ƙarfin hali, yana da ji cewa zai iya yin abu. Shi kuma masha'in binani mutum ne mai rauni, kaskantacce, wulakantacce, wanda baya iya yi sai a bayan ido, sai ya tafi wani wuri, sai ba wannan baya nan ya je samu wannan ya ce wane ya yi kaza, ko wane ya ce kaza, ko wane yana yin kaza. Wannan shi ne masha'in binani, wanda yake yawo da annamimanci. Dukansu su biyun Allah ya musu gargaɗi na azaba. Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza, azaba ta tabbata ko halaka ta tabbata ga duk wanda yake aibanta mutane a bayyane, da kuma wanda yake aibanta mutane a bayan idansu. Duka wannan azaba ta tabbata a kansu. Ya tabbata a hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yadkhulul jannata qattan, mai annamimanci da dauki maganar wannan ya kai nan, manzon Allah ya ce ba zai taba shiga aljanna ba. Yana daga cikin abubuwan da suke haramta ma mutum shiga aljanna ranar alkiyama. Da haka Allah ya kawo su a nan a sifa ta zargi da kuma aibantawa, saboda kamar yadda ya gabata, surar ana kiranta daga cikin sunayenta shine suratul khuluq, sura ta ɗabi'u. Kenan ba kyawawan ɗabi'u kawai ba, za a ambaci kyawawan ɗabi'u, an faɗi kyawawan ɗabi'un manzon Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Da haka yanzu ana faɗan wasu daga cikin manya-manyan munanan ɗabi'u wanda suke yaɗuwa a cikin mutane, wanda ya sifanci da irin wannan ɗabi'un yana da mummunan hali. Kenan bai bi halin manzon Allah wanda aka sifanta shi da innaka la'ala khuluqin azim ba. Da haka duk wanda ya sifanci da kasancewar shi Allah mai yawan rantsuwa, sannan mahin kaskantacce, wulakantacce, ba shi da daraja, sannan hammas mai yawan aibanta mutane, kullum kokari yake ya ga aibin wani ya ɓata shi da shi ya yaɗa a cikin mutane, kullum kokari shi ya ji an ce wane ya yi kaza ya fara postin yana turawa, wannan shi ne hammas masha'in binamin, wanda shi kuma yake ɗaukar magana daga nan ya kai ma wane, wane ya yi kaza. Da haka waɗannan miyagun ɗabi'u ne wanda duk wanda ya sifanci da su ya saba ma ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan daga cikin miyagun ɗabi'un irin waɗannan, Allah ya ce wanda ya kasance manna'in lil khair, mutum ne mai hana alkhairi, mu'tadil kuma mutum ne mai ta'addanci, sannan asim mai yawan saƙo da zunubi. A nan wannan ayar tana magana ne akan zalunci, domin zalunci kashi biyu ne. Kashi na farko shi ne ka ƙi ba da haƙƙin da ya kamata ka bayar, wannan zalunci ne. Kashi na biyu kuma ka ɗauki ka ƙwaci abin da ba haƙƙinka ba, wannan zalunci ne. To wannan ayar ta kunshi waɗannan ɓangarorin guda biyu na zalunci. Manna'in lil khair, mutum ya hana alkhairi, wannan shi ne ya ƙi bayar da abin da ya kamata ya bayar, wannan sunan shi azzalimi. Akwai wanda zai akwai haƙƙi a kan shi na wajibi wanda ya wajaba ya bayar amma ba zai bayar ba, haƙƙin ya ciyar da iyalan shi na wajibi amma ba zai iya ciyar da su ba, wannan manna'in lil khairi ne, mai hana alkhairi ne, azzalimi ne shi. Akwai wanda haƙƙin mutane ne a kan shi, ma'aikata ne sun yi mai aiki, ya biya su haƙƙinsu sai ya ibiyansu, ya riƙe haƙƙin, ya yi ta jan lokaci, yana ɓata lokaci, ya ƙi ba su haƙƙinsu a kan lokaci, wannan azzalimi ne shi, manna'in lil khairi ne shi ma. Zai iya yiwuwa haƙƙi ne na wani abu da zai biya, ko ma'aikata ne a ƙarƙashin shi, lokacin wata ya ƙare ya biya su albashi ga kuɗin amma ba zai biya su albashi ba. In an yi magana ya ce yaushe watan ma ya ƙare, ko sati ɗaya ba a yi ba, alhalin akwai haƙƙin da zai iya biyan ya ƙi biya, to wannan ƙara kwanan ƙara awoyin a kan lokacin da aka yi ya shiga cikin zalunci, ya shiga manna'in lil khairi mu'tadin asim. Haka wanda zai zo akwai wani haƙƙi da ya kamata ya biya, kuɗin makaranta ne zai biya, sam ya ƙare a biya kuɗin makaranta, tunanin shi to yaushe ma sam ɗin ya ƙare, ko sati ɗaya ba a yi ba, ko sati biyu ba a yi ba, yana da abin da zai biya amma ya ƙi biya, wannan manna'in lil khairi ne ya zama azzalim ya sifanci da wannan sifa da sauran nau'o'in irin wannan man'ul khairi da suke da yawa a cikin ɗabi'unmu da kuma halayenmu daga duk wani haƙƙi ko mi kankanta shi da ya hau kanka duk wani minti da zaka ƙara akan wannan haƙƙin to wannan ya shiga cikin zalunci za a rubuta ma shi a matsayin zalunci da ta'addanci akan haƙƙin mutane kuma sai Allah ya yi maka hisabi akan shi idan mutum ba shi da yanda ya iya ba shi da shi Allah ya sani Allah ya sani rashi ne ko babu ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a amma haka kawai kana da mutane suna aiki a ƙarƙashinka wata ya tsare ka ba su haƙƙin su ka yi ka ci gaba da harkokinka kawai sai ka ga dama kana da ƴan ƙwadago suna yi maka aiki su gama ka ba su haƙƙin su ka ci gaba da harkokinka kawai sai ka ga dama aje a dawo haka kawai mutum zai zo neman haƙƙi shi ka sai je ka sai an jima gobe ka dawo sai bibi ka dawo kawai yana jin nauyin ya cire haƙƙin ya bayar wannan shine manna'in lil khair shi yasa al khair anan da yawa daga cikin malaman tafsiri suke fassara shi da cewa al mal mai hana dukiya mai hana bayar da haƙƙi da yawa dama a kan shi wadansu kuma malamai suna bari shi a matsayin umum ne kowane irin alkhairi wanda zai hana alkhairin da yake da shi na ilimi ba zai ilmantar da mutane ba wannan manna'in lil khair ne wanda yake da wani alkhairi da mutane za su amfana da shi kuma ya ƙi amfanar da mutane da wannan alkhairin shi ma ya shiga cikin manna'in lil khair da haka duka wannan zalunci ne da kuma cuta a cikin al'umma sannan na biyu mu'tadin mai ta'addanci wanda zai je yi zaluncin ya zubar da jinin wani ya saru wani ko ya kashe wani ko ya kwasa dukiyar wani ko ya je ya ɗauke wani abu wanda ba nashi ba wannan duka sunan shi mu'tad wannan ta'addanci ne shi ma zalunci ne kashi na biyu da haka zalunci ko ka hana haƙƙi ko kuma ka ci haƙƙin wani ka ƙwaci haƙƙin wani duka wanda ya aikata wannan sunan shi azzalimi a shar'ance kuma Allah zai mai hukunci a matsayin azzalimi da haka gashi zaluncin na hanawa ga kuma zaluncin na ƙoƙarin sai ya ci na wani kuma ya haɗa nau'o'in zaluncin guda biyu gaba ɗaya sannan asimun mai yawan zunubi da saɓon Allah ayyukan saɓo kuma na daban wanda ba zalunci ba za ka samu da hannun shi a ciki fashin sallah lattin sallah a kan lokaci da sauran irin nau'o'in abubuwa na zunubi da maganganu na banza da maganganu na batsa da kallace-kallace na banza da na abubuwan da bai kamata ba duk yana ciki na zunubin da yake ƙara ma kanshi bayan kuma wancan zaluncin da yake yi a cikin mutane sai Allah ya sifanta mai irin wannan sifar da cewa utullin mutum ne wanda yake faggun ghalid shi ne utul mutumin da yake da tsaurin hali mai zafin rai da kaushin zuciya ma'ana mutum ne mai tsananin fushi da rashin tausasawa a wurin mu'amala in ka zo mu'amala da shi babu sauƙi a ciki za ka ga tsanani a wurin mu'amala za ka ga rashin ihsani a wurin mu'amala bai da mu'amala mai kyau bayan kuma ga irin waɗancan miyagun ɗabi'un da yake da su sannan usul ne da haka yana da kaucin hali da mummunar mu'amala da tsananin fushi da zafin zuciya waɗansu kuma malamai suka fassara usul da cewa shi ne sahihul qawi lafiyayye ne shi kuma mai ƙarfi ga lafiyar jiki Allah ya ba shi ba wani ciwo tattare da shi sannan kuma ga ƙarfi yana da shi amma duk da haka kuma ya sifanci da waɗancan miyagun sifofin da aka lissafa maimakon ya gode ma Allah akan ni'imar lafiyar da Allah ya bashi ya gode ma Allah akan ni'imar ƙarfi da Allah ya bashi ya bi Allah ya nemi halal da wannan lafiyar da ƙarfi amma ba zai yi haka ba zai ci gaba da waɗannan sifofin na rantsa-rantsa akan ƙarya da kuma ƙoƙarin aibanta mutane da kuma ƙoƙarin yawo da annamimanci sannan da zalunci a cikin mutane sai ya amfani da lafiyar shi da ƙarfin shi ya zalunci bayan Allah dangane da wannan ni'imar da Allah ya bashi wannan bai gode ma ni'imar Allah ba, dan haka ya tantance ya zama abin zargi. Bayan kasancewar shubutun, Allah ya ce ba'da zalika zanin, bayan waɗannan sifofin kuma duk da aka lissafa miyagun sifofi, sannan kuma zanin ne. Abinda ake nufi da zanin, malamai tafsiri sun yi maganganu da yawa dangane da ma'anar az-zanin. Waɗansu malamai suka ce az-zanin shine ad-da'iyyu, wanda aka yi da'awar shi, wanda ake shakkar mahaifin shi, ma'ana ɗan zina ne, ma'ana asalin shi ba ɗan halal bane. Suka ce shi ake nufi da ma'anar zanin. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da zanin shine mulsaqun bil qaumi wa laysa minhum, wanda aka danganta shi da mutane amma baya cikin su. Za a danganta shi da wata ƙabila ko wata al'umma amma asali suna ne kawai, in an bi diddigi baya cikin su, baya cikin wannan al'umma, kawai ya shigo ne da da'awa kawai ta baki. Amma inda za a bi asali, a bi diddigi, a bi dangi, sai a samu wannan baya cikin wannan asalin. Daga wannan ma'anar tana komawa dai zuwa ga kusan waccan ma'anar ta farko, cewa akwai shakka akan asalin shi, akan asalin shi da dangantakar shi. Kenan wanda ya sifanci da irin waɗannan sifofin da aka lissafa, suka ce zai yi wahala ya zamanto ɗan halal ne shi asali a rayuwar shi, saboda baya sifantuwa da irin wannan sifar idan ya zamanto tsantsar ɗan halal ne shi. Daga an samu mutum ya sifanci da waɗannan sifofin, suka ce sai a bi diddigi, a yi bincike, a gani, a gano asalin shi. Kenan sifa sai saboda muninta ba a danganta ta da ɗan da aka haifa ta hanyar aure na halal, uwa da uba. Sifa sai wanda aka fi danganta ta da wanda yake ba shi da asali na iyaye. Waɗansu kuma suka ce zanin, abinda ake nufi da shi, ana nufin wanda ya shahara da sharri, saboda sharrin shi kowa ya san shi, da an ambace shi kowa zai ce ai wane ne. Ana cewa an yi kaza, da an fara mamaki, da an ce wane ne, za a ci shi kenan, ba abin mamaki ba ne. Suka ce wannan shine zanin, wanda ya shahara da sharri, wanda kowa da ya gan shi ya san cewa wane masharranci ne, wane mutumin banza ne. Suka ce shi ake nufi da zanin. Asali an ciro shi daga zanama, zanamatu sha, shine wani nama da yake fitowa a wuyan akuya, nama kamar layi guda biyu na nama, wanda wasu awaki suke da shi a wuyansu, yana yin tsawo. Shi ba nama ba fata ba kawai, ba kuma nama ba gashi ba, sai fito a wuyansu guda biyu ya yi tsawo, wanda duk a dabbar da aka gani da wannan za a ga ta sha bamban da sauran dabbobi. Ba kowace akuya sai take ɗauke da wannan abin a wuyanta ba, wanda take da zanama ana ganinta za a gane ta. Suka ce to shi ma kaman haka ne, zanin ne, wanda da an gan shi an ga wane, an ga sharri kenan, wanda kowa zai san shi da sharri, za a gane shi da sharri. Suka ce shi ne ake nufi da utullin ba'da zalika zanin. Duk da waɗannan sifofin da aka lissafa, Allah ya ce ma'a zalika, ba'da a nan ma'anarta ma'a duk da waɗannan sifofin, kuma har yanzu bai tsaya a haka ba, zanin ne, wanda sharri shi ya riga ya bayyana a cikin al'umma, ba abin da yake koyuwa na sharrin shi. Sai Allah ya ce an kana zamalin wa bani, dan ya kasance mai dukiya ne shi da kuma ƴaƴa, yana taƙama da dukiya, yana taƙama da ƴaƴa, da haka yake aikata irin waɗannan abubuwan da aka lissafa. Waɗansu malamai suka ce a'a, wannan ayar tana da alaƙa da can da ya gabata a baya, wala tuti'il mukaddibin ko wala tuti' kullu hallafin mahin, an kana zamalin wa bani, kada kai da'a ga waɗanda suka sifanci da irin waɗannan sifofin, dan sun zamo kawai suna da dukiya, suna da ƴaƴa. Dukiyarsu da ƴaƴansu kada ya sa kai da'a gare su, ka bi su akan abin da suke kai, komi dukiyarsu, komi tarin ƴaƴansu, in suka sifanci da waɗannan sifofin ka watsar da su, kada ka damu da su, kada ka yi mu'amala da su, saboda ba su da ɗabi'u na ƙwarai wanda ya cancanta a yi mu'amala da su. Shi ne ma'anar an kana zamalin wa bani, sai zama ma'anar shi فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين ولا سمع لم يكن مسكتي وانا آير أن كان ذا مال وبنين استفهامني كما يندى وأن سلقة كم قراء سكسر انتاشي أن كان ذا مال وبنين ده همزة تا استفهام ده مجة سوى أن كان ينزدن يا زمم يدوشيا da ƴaƴa kawai sai kai mai da'a bana kada kai mai da'a ko da ya zama mai dukiya da ƴaƴa ko kuma qira'ar Abu Ja'far da yake karanta shi a an kana zamanin wabani yanzu kawai dan yana da ƴaƴa dukiya da ƴaƴa sai kai mai da'a bana ko yana da dukiya da ƴaƴa kada kai mai da'a ko yana da mulki yana da iko yana da ƙarfi to ba za kai mai da'a ba saboda waɗannan miyagun ɗabi'un da miyagun halaye da ya sifanci da su sai zama anan kaman ana sake mai da maganan ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zama wannan ayar tana da alaka da ayoyin da suka gabata a baya kenan waɗansu kuma malamai suka ce an kana zamalin wa bani tana da alaka da za ayar gaba ne sai zama ma'anarta an kana zamalin wabanin dan kawai yana da dukiya da ƴaƴa sai ya zama idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin in an karanta mai ayoyin mu sai ya ce labaran mutanen da ne kawai tatsuniya ne kawai dan yana takama da dukiya dan yana takama da ƴaƴa sai ya rika ƙaryata ayoyin Allah sai ya zama wannan ayar kenan tana da alaka da ayar idza tutla alaihi ayatuna قال أساطير الأولين لك أوجه لتفسيري هو أني لكتكين معنون آير ذات إيا أوكا ذات إيا أوكا معنر سنة لألاقة دوانتن هنم لأكين بايا فلا تطعين مكذبين زيكم إيا أوكا سنة لألاقة دآير قبا إذا تسلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لك ديوانن ألا يافت آمن وأنسو ألامومي هو نسببي daga cikin sabubban da suke sa mutun ya samu kanshi a cikin waɗannan sifofin munana da aka lissafa shine dukiya da yawan arziki yana daga cikin abin da yake sa mutun ya sifanci da irin waɗannan sifofin haka kuma ƙarfi domin ana amfani da magana akan ƴaƴa akan ƙarfi musamman Larabawa suna alfahari da ƴaƴa ne saboda nuna cewa suna da ƙarfi da za su iya yin komai saboda suna da yawan ƴaƴa da dangi da jikoki wanda ba wanda ya isa ya musu wani abu daga aka kawo an kana zamalin wa bani daga da dukiya da ƙarfi idan mutum yana da su akan mutane yana daga cikin abubuwan da suke sa ɗabi'un shi su lalace ya sifanci da irin waɗannan miyagun ɗabi'un wanda Allah baya so wanda Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gargaɗi akan kada ya kasance tare da masu irin waɗannan sifofin anan Allah ya ce idza tusla alaihi ayatuna idan ka karanta mishi ayoyin mu ayoyin Allah sune alqur'ani da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an karanta mishi ya ji alqur'ani qala sai ya ce asatirul awwalin wannan labarai ne na mutanda kamar yadda suke cewa wa qalu asatirul awwalin katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila suna cewa wai labaran mutanen da ne iktatabaha ya nemi a rubuta mai ba su ce ya rubuta ba saboda sun san manzon Allah baya rubutu da haka suka ce iktatabaha ya nemi a rubuta mai labaran mutan da ne fahiya tumla alaihi sai ake mai imla'i ana karanta mai tunda sun san baya karantawa baya karatu da haka sai suka ce imla'i ake mai ana mai imla'in su bukratan wa asila da safa da yamma ake zuwa ana karanta mai yana haddacewa yana riƙewa daga sai ya fito yana karanta mana ya ce wahayi ne Allah ya saukar mishi daga anan suke cewa Allah yake cewa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sai Allah ya ce wanda yake aikata irin wannan aikin sanasimuhu ala alqurbun zami mai alama akan hancin shi za mu sa mai alama a hanci wanda kowa ya gan shi zai iya gane shi da wannan alama anan an ambata hanci ne kamar yadda waɗansu malamai suke cewa والمراد به الوجه سينه من باب ذكر البعض ويراد به بعض ذكر الجزء واريد به العام انا انبت وني بانغاري نا ابو اما انا نكن ديكا ابن ان انبت هانشي ني اما انا نكن فسكا معنا ذا اسا مي علامه ا فسكر شي وندا دا ان غنشي ذا ا غاني يا صفنت دا ايرن wannan صفه wannan kace shi ake nufi anan da sanatimu ala alkhurtub mana duk wanda ya dabi anti da irin wannan dabi'un kana kallon fuskar shi zaka gane irin mutumin da za a ce ai da ganin fuskar shi kaza ne da ganin alamar shi cewa zai aikata akwai wanda zai aikata abu da kaga fuskar shi kaga cewa anya wannan da kyar in zai aikata haka akwai kuma wanda yana aikatawa da kaga fuskar shi ko bai aikata ba zaka ga cewa wannan akwai alamar tambaya akan shi suka ce shine ake nufi da sanasimuhu alal qurtu zami mai alama a fuskar shi wanda ana ganin shi za a gane cewa wannan mujrimi ne wannan mutum mutumin banza ne bai da tawawan dabi'u daga kallon fuskar shi kamar yanda Allah ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud idan mu'minai na kwarai kuma da an kalli fuskar su za a ga alama a fuskar su cewa wannan mutumin kirki ne wannan bawan Allah ne wannan nagari ne wannan shi ma yana cikin alamomi da Allah yake sawa a fuskar bayi a nan duniya suka ce wannan alamar ake nufi in ma dai Allah ya maka alama a fuskar ka ta alkhairi ko kuma Allah ya maka alama a fuskar ka ta sharri wanda da an ganka za a ga cewa wannan mutumin banza ne ba sai an tambaya ba abinda ake cewa Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska mana da an kalli fuskar shi za a gane me yake dauke da shi a cikin zuciyar shi menene miyagun abubuwan da suke cikin zuciyar shi ko kuma menene kyawawan ayyuka na alkhairi da suke cikin zuciyar shi wannan malamai kuma suka ce abinda ake nufi ana nufin alama a fuska ta zahiri wanda za a yi ma mutum alama wanda za a iya ganewa ya zama a fuskar mutum akwai wata alama ko akwai wata sheda wanda za a ganshi a gane shi da ita suka ce wannan alamar ake nufi shi yasa wanda suka fassara shi da wannan ma'anar suka ce ayar tana nufin wani mutum ne bi ainihi wani mutum ne daga cikin mushrikan larabawa quraishawa ake magana akan shi da aka suke ta shan bamban wurin ambata wane ne wayannan su ce wane ne wayannan su ce wane ne amma dai suka ce abinda ake nufi za a yi mai alama a fuskar shi kafin ya mutu ya zama wanda za a iya gane cewa ayoyin akan shi ake magana amma dai duka babu wani dalili tabbatacce wanda yake tabbatar da cewa ga wanda ake nufi da ayar abinda alqur'ani yake magana al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab Qur'ani ana lura ne da umumin lafazin Al-Qur'ani ba wai ana lura da wane ne ake magana akan shi ba ko da wanan ne ake magana akan shi to Al-Qur'anin kuma yana magana ne akan kowa da kowa a cikin al'umma duk wanda ya sifanci da wannan sifar da wannan dabi'un shi ma ya zama haka daga shi ayoyin suke nufi akwai wanda yanzu in ka karanta waɗannan ayoyin kana karanta mai zai ji cewa tabbas da shi ake shi ake suka da wayannan ayoyin da ta ya shiga cikin ayoyin ba a buƙatar sai an ce wane ne kawai ake nufi ko kuma wane da wane sune ayoyin suke magana akan su da ta anan Allah ya ce zami mai alama alal qurtum a hancin shi ma'ana zami mai alama a fuskar shi wanda za a iya gane shi da shi a nan duniya kafin a je ranar alkiyama shi yasa hatta a ranar alkiyama ma Allah zai sa ma mutane alamomi a fuskar su wanda tun kafin a yi hisabi kowa aka ganshi za a iya gane a wani bangare yake akwai yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da waɗansu fuskoki za su yi haske waɗansu kuma fuskokin za su yi baki a ranar alkiyama kenan haka Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam za a gane mujrimai ranar alkiyama da alamominsu da an ga alamarsu za a gane to haka ma a nan duniya Allah zai sanya wasu alamomi wanda za a gane wanda yake mutumin kirki da kuma wanda yake mutumin banza tun kafin a je ranar alkiyama daga waɗannan sune sifofi da Allah madaukakin sarki ya ambata na zargi ya zargi masu aikata su kuma yayi ma manzon Allah da al'ummar manzon Allah gaba daya gargadi akan tarayya da mu'amala da waɗanda suke da irin waɗannan sifofin domin duk wanda ya tarayya da mai sifa lalle zai ɗabi'anci da irin wannan ɗabi'un koda ya sani ko bai sani ba daga almaru ala dini khalilihi mutum yana kan addini da ɗabi'a na wanda yake abokantaka da shi yake tarayya da shi daga idan mutum ya sifanci da waɗannan sifofin sai tuban ma Allah ya nisance su idan kuma bai sifanci da su ba sai yi kokari iyakar iyawar shi wurin nisanta waɗanda suka sifanci da irin waɗannan sifofin da Allah ya zarga
inna balawnahum kama balawna ashabal jannah كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ فأصبحت كالصريم
نعم سي الله من أوكتن سركي يقوم مغانا دسو متانا مكة دسكي قرية منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم وقرن زاج منزن الله دعي بتاشي دسو تجش الله سي إنا بلوناه لليمو من جربيسو من يمت جربا ومن قداسو kama balauna ashabal jannati kaman yanda muka gwada waɗansu mutane waɗanda suke ma'abota wata gona ko wani lambu mun yi musu jarabawa su mutanen makka irin jarabawar da muka yi ma waɗancan mutanen masu gona kaman yanda muka jarraba su kafin zuwan mutanen makka din anan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya jarraba mutanen makka jarabawar da Allah ya musu shine Allah ya ba su ƙarfi ya ba su gari amintacce ya amintar da su daga tsoro ya kuma samar musu abinci da suke ci a garin Makka maimakon su goda ni'imar Allah da Allah ya aiko manzon Allah su bi shi fi da'a ga Allah sai suka ƙaryata manzon Allah suka tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to irin wannan ni'imar da Allah ya yi ma mutanen Makka ya musu jarabawa da ita to irin wannan ni'imar sai Allah ya ma waɗansu mutane a wani zamani da ya gabata ya yi musu ni'ima su ma ba su goda ni'imar Allah ba sai Allah ya faɗi irin sakamakon da ya musu domin ya zama gargaɗi da mutanen Makka to idan kun ki yanda muka jarraba waɗancan ba su ci jarrabawa ba muka yi musu azaba to ku ma ɗin za mu zo muku da irin azabar da ta dace da ku su wane ne waɗannan ashabul jannati ɗin daga yanzu Allah zai ɗauko mana labarinsu a taƙaice a dunƙule sannan a faɗi irin uƙubar da Allah ya musu a kan butulcin wannan ni'imar su ashabul janna waɗansu daga cikin malamai suna cewa mutane ne daga cikin larabawa mutanen yaman su ne waɗanda wannan abin ya same su waɗansu kuma suka ce a'a wasu ahlul kitabi ne daga cikin nasara waɗanda suke mutanen habasha ba larabawa ba ne abin ya same su daga malamai sun yi saɓani dangane da su wane ne waɗannan ashabul jannati ɗin amma dai waɗansu al'umma ne waɗanda suka faru bayan tafiyar annabi isa alaihi salam kafin zuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga labarin kusa-kusa yake bai yi nisa da yawa ba daga zuwan manzon Allah mutanen Makka duk sun san wannan labarin larabawa da Qurayshawa wannan yana daga cikin labaran da yake kai kawo a cikinsu daga sai Allah ya zo musu da wannan kissa domin ya tuna musu abin da ya faru wayannan mutanen waɗansu bayin Allah ne wanda suna da mahaifi asalin gonar ta mahaifinsu ce suna da gona babba waɗansu suna cewa gona ce ta dabino waɗansu malamai suna cewa a gona ce ta inabi wanda suke tsinkowa suna asiyarwa suna al'amuran rayuwarsu ta yau da kullum. Amma dai a nan Allah dai kawai ya faɗa mana ashabul janna, ma'abota wani lambu, bai faɗa mana lambun na menene ba, saboda wannan ba shi bane abin da ake buƙata a kissa. Ana so dai a sanar da mu cewa akwai mutanen da Allah ya musu uquba saboda wani lambu da suke da shi. Wannan lambun mahaifinsu yana noma shi duk shekara, idan shekara ta yi sai ya zo ya girba abin da yake ciki, sai ya cire abincin da zai ishe su na shekara ɗaya, sannan ya cire abin da za a sake mayarwa a gonar, sannan abin da ya rage kuma sai ya rabar da shi ga mabuƙata. Wannan shi ne abin da yake yi kowace shekara. Idan aka zo aka yi girbi, sai a cire abin da za a aje na shekara ana amfani da shi, a cire kuma abin da za a mayar a gona, sannan kuma a cire abin da ya rage shi kuma sai a raba ma mutane, talakawa, miskinai na gari, waɗanda suke da buƙata. Wannan shi ne ɗabi'ar shi da abin da ya saba da shi a kowace shekara. Sai wannan mahaifin nasu ya rasu. Da mahaifin ya rasu, sai suka yi ittifaƙi, dama ba sa jin daɗin abin da mahaifin yake yi. Ya za a kwashe kawai dukiya gaba ɗaya a rinƙa raba ma mutane, bayan mu ma muna da buƙatuwa, muna buƙatar wannan abin a ce a rinƙa rabarwa. Da haka da mahaifinsu ya rasu, Allah ya ce iz aqsamu, lokacin da suka rantse suka tattaru suka yi rantsuwa, la yasrimunnaha musbihina, za su je su girba wannan gonar musbihina da asistiba, kafin kowa ya tashi sun je sun girbe sun kwashe abinsu sun gudu da shi. Tunda dai talakawan ba sai sun gani ba za su sa rai za a ba su. Da haka yanzu zamani ya canza, ba zamanin mai rabawa ba ne. Da haka yanzu za mu je da asistiba, mu je mu girbe wannan amfanin gonan, mu je mu yi amfani da shi tsakaninmu kawai ba tare da mun ba wani ba. Shi ne da yasrimunnaha musbihi, suka rantse da Allah cewa za su je su girba gonan nan gaba ɗaya da asistiba. Allah ya ce wala yastathnun, ba su yi istisna'i ba. Ma'anar ba su yi istisna'i ba, waɗansu malamai suka ce ana nufin ba su bar komai, ba za su bar komai ba, ba za su rage mabuƙata da talakawa komai a ciki ba. Suka ce shi ne ma'anar wala yastathnun. Waɗansu kuma suka ce wala yastathnun abin da ake nufi, ma'ana ba su yi istisna'i ba da suka yi rantsuwar, ba su ce insha Allah za mu je mu girbe ta gaba ɗaya ba. Sun rantse kawai wallahi da asistiba za mu je mu girbe, mu kwashe abinmu mu tafi da shi. Ba wanda ya gani, ba wanda ya tashi ballantana ma ya ga abin da muke aikatawa. Shi ne wala yastathnun. Imma dai ba su yi istisna'i ba, sun ce za su girba komai, ba za su rage ma kowa komai ba. Ko kuma wala yastathnun ba su ce insha Allah ba da suka yi rantsuwa, da aka suka tafi a haka. Sai Allah ya ce bayan sun ɗauki wannan rantsuwar da wannan alƙawari tsakaninsu, ba su sani ba. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ, sai wani mai kewayawa daga wurin Ubangiji ya zo ya kewaya gonar. وَهُمْ نَائِمُونَ, suna can suna bacci ba su sani ba. Ai sai shirya ne, talakawa na bacci, za su je su ƙaddamar da abin da za su yi. To su ma sai Allah ya ba su suna bacci, sai Allah ya turo طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ, shi ma ya zo ya kewaya gonar. Menene طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ? Waɗansu malaman tafsiri suka ce mala’ika Allah ya aiko ya zo ya kewaye gonar. Waɗansu kuma suka ce ta’ifun min rabbika shi ne wutar da Allah ya turo ta zo ta kewaye gonar gaba ɗaya ta ƙone ta. Shi ne fasafa alaiha ta’ifun min rabbika wa hum na’imun, suna can suna bacci, Allah ya turo abin da zai faru ya zo ya ƙone gonar gaba ɗayanta. Ba a bar komai ba, kamar yadda wala yastathnun, ba su yi istisna'i ba, ba su rage cewa za su rage komai ba. To haka shi ma Allah bai bar komai a gonar ba, gaba ɗaya aka ƙone ta. Wahum na'imun, a daidai lokacin da suna can suna bacci, ba su san me ake yi ba. Da haka an kashi na farko kenan, sai Allah ya ce fa asbahat kas-sarim, sai gonar ta zama kamar as-sarimu. As-sarimu shi ne al-lailul muzlim, ta zama kamar duhun dare, ta zama baƙin irin taƙo ne, babu sauran wani kore ko wani kayan marmari ko wani sha'awa da ake zuwa a gani gwanin ban sha'awa, amfani ya isa girbi, to sai ta koma tsatsari, ta koma baƙiƙirin ba komai a cikin ta sai baƙi kaman duhun dare saboda wutar da ta kone ta. Wannan abin duka ya faru suna can a gida suna bacci suna jiran lokaci yayi su tashi su ma su je su girbe matalakawa wannan gonar gaba ɗaya talakawa na bacci su ma sai aka yi musu irin abin da suka aikata shine aljaza'u min jinsil amal. Kuma in kai laifi Allah yana ma uquba da irin laifin da ka aikata tunda sun yi nufin su kwashe gaba ɗaya to su ma sai Allah ya kwashe musu gaba ɗaya suka rasa ba su samu komai a ciki ba. Daga daga nan sai Allah ya sake maida mu zuwa wani gidansu yanzu a sake komawa zuwa ɗakinsu a ji me yake faruwa.
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين.
نعم لوكتين سكي اتفاقي ياي لوكتين تاشي دا اكسا شوازا اتاشا ادي ايوان نان ايتين ياي الله يتفتنا دو تسكرين اكيران جورنس وانا يكرا وانا اتاشي وانا يتاشي وانا وانا يتاشي وانا شيني فتنا دو معنا نادا بعضهم بعضا تاشن سينا كيران تاشي musbihina suna masu sammako da asistiba suna kiran junansu su tashi daga bacci anigdu ala hartikum abinda suke faɗa ma junansu shine anigdu ala hartikum ku yi sammako zuwa ga gonarku ku tashi ku yi sammako zuwa ga gonarku in kuntum sarimina in dai da gaske kun ci shirin za ku yi girbin yau yau za a je a yi girbi da gaske ne to a tashi a yi sammako a tafi shine an yabdu ala harfikum in kuntum sarimina ku yi sammako zuwa ga gonarku in dai da gaske za ku yi girbi a yau din nan. Allah ya ce fantalaqu sai suka tashi suka tafi an gama tashi kenan an shirya an wanke ido an yi abin da za a yi an ɗauki kayan aiki an wuce an tafi gona. Fantalaqu wa hum yatakhafatuna suna ƙaƙƙoyewa anan hanyar ne Allah ya biyo mu da su yana nuna mana ya suke a hanya sun fito ya takafa suna suna ƙaƙƙoyewa. Allah shine masanin komai mai ganin komai a koyaushe duk shirin da suka yi da koyan da suka yi hatta tafiyar da suke yi a hanya Allah yana sifanta mana ita yanzu a cikin Alƙur'ani. Allah ce fantalaqu suka tafi wa hum yatakhafatuna suna ƙaƙƙoyewa sannan kuma yatakhafatuna fil kalam suna magana a hankali a tsakaninsu ma'ana kada su yi magana sautin ya ɗaga wani ya jiyo muryarsu daga cikin wani gidan a jiga su nan za su tafi gona da haka suna tafiya suna ɓaɓɓoyewa suna magana kuma ya takafa tuna a hankali a ɓoye a asirta tsakaninsu abinda suke faɗa a junansu a ɓoyen. Yanzu Allah zai ɗauko mana wani kalma daga cikin kalmomin da faɗa mana abinda suke faɗa ɗin ya takafatu tsakaninsu suke maganar ba wani a cikin mutanen garin wanda yake jin abinda suke faɗa amma Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi yana ji ya ce abinda suke faɗa suna cewa Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin kada yau ɗin nan ku bari wani miskini ya shiga gonan nan tare da ku bana a tafi a hankali a tafi a ɓoye kada a bar wani miskini yau ya shigo mana gona ballantana har ya sa rai zai ɗibi wani abu a ciki shine fanqalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin. Allah ya ce wa gadaw ala hardin sai suka yi sammako zuwa ga hardin wannan su malamin suka ce hardin din ana nufin shi ita wannan gonar suna ne na gonar da suke da ita din da aka suka yi sammako zuwa ga wannan gonar tasu mai wannan sunan wadansu kuma suka ce a hardin din abinda ake nufi quwwatin wa nasha suka fito a cikin ƙarfi da nishaɗi suna jin cewa yau ai sun gama kenan sun gama ƙulla ma talakawa makirci in sun san wata ba su san wata ba da haka sun gama shiri da nishaɗi da ƙarfi sun fito suna tafiya a boye ba tare da kowa ya sani ba. Allah sai sun fito ala hardin, daga waɗansu malamai suka ce hardin din ana nufin nishadi da kuma ƙarfi, ƙadiri ne suna jin cewa suna da iko akan wannan gonar. Ba san cewa ko ka mallaki abu ba, ikon al'amarin a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. In ya ga dama ka gama noman, ka gama shukar, ka gama sa takin, ka gama komai, ka yi ta gama, ka zo kuma girbi, ka ga ba ƙwayar ko ɗaya a jikin abin da ka shuka ɗin. Daga aikin na Allah ne, shi ya sa Allah ya ce afara aikin ma ta harutun a an tun ta zira'unahu an na hannun zari'un. Ba ku ga abin da kuke shukawa ba, ku ne kuke tsuro da shi ko mu muke tsuro da shi, in ji Allah. Allah ya ce launa sha'u da ja'allahu hutaman, inda mun ga dama sai mu sa duk abin da kuka shuka ya zama kara kawai, ba komai a jiki. Ku gama noman, ku gama komai, ya fito ya gama girman ba ƙwaya. In Allah ya ga dama haka zai zama. Da haka suka fito suna jin cewa suna da iko su je su yi abin da suka zartar za su aikata. Ba su san iko gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake ba. Da haka wannan shi ne tasowarsu daga gida, da kuma tahowarsu a hanya, da kuma abubuwan da yake faruwa a hanya. Da haka yanzu kai tsaye Allah maɗaukacin sarki zai sake mai da mu ita gonar, ya maga abin da ya faru tsakaninsu a lokacin da suka kai gonar.
فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
Allah madaukakin sarki yace falamma ra'auha, lokacin da suka ga gonar, sun zo wurin gonar sun ganta da idansu. Falamma ra'auha, lokacin da suka ganta, qalu, sai suka ce inna ladallun, lalle mun fata, hanya ta bace mana, ba nan muka biyo ba, da haka wannan ba wurin bane. Wataƙila ƙosan makon da suka yi ne suke tunani ya sa suka ɓata hanya. Su dai sun bi iyakar hanyar da suka sani, kuma sun zo gonar da suka sani jiya, sun gama shiri a kanta, sun ganta komai ya isa girbi, yanzu kuma sun zo sun ga wuri baƙin irin komai ya ƙone, ba komai a wurin. Da haka suka ce inna la dhallun, lalle mun ɓace hanya. Da haka a canza hanya, a nemo hanyar da za a gano inda gonar take. Bal sai wani daga cikin sai a'a, ba haka bane, nahnu mahrumun, an haramta mana gonan. Shi ya gano abin da ya tabbatar yana da yaƙinin nan ne gonar, da haka ba wai ɓatan hanya suka ya same su ba, an haramta musu wannan gonan ne. Allah ya haramta musu kamar yadda suka zo su haramta ma miskinai abin da suke samu na kowace shekara a gonar, da haka su ma Allah ya haramta musu su samu abin da yake ciki. Kala awsatuhum, sai awsatuhum, abin da ake nufi da awsatuhum suka ce shi ne a adaluhum wa aqaluhum, wanda ya fi su zama mai adalci, mafi alkhairin cikinsu, wanda kuma ya fi su hankali. Mun ba a taruwa gaba ɗaya a zama ɗaya, ina a cikinsu akwai wani mutum mai hankali na tsatse, wanda yake yawa ne ya rinjaye shi, sun fi ƙarfin shi ne bayan da ya iya dole ya bi su aka tafi a haka, amma shi bai yadda da yin wannan aikin ba. Daga wanda ya ga wannan sai yake ce musu alam aqul lakum ba na faɗa muku ba, ai na faɗa muku tun da farko, na ce muku laula tusabbihun, me yasa ba za ku yi istisna'i ba, suka ce laula tusabbihuna anan ake nufi, ana nufin laula tastasmun, me yasa ba ku ce insha Allahu ba lokacin da za ku yi wannan rantsuwa, ai na faɗa muku tun da farko. Waɗansu kuma suka ce laula tusabbihun ana nufin tasbihi, domin su istisna'i a wurinsu a addininsu shine tasbihi, a ce subhanallah shine matsayin insha Allahu din. Da haka shi yasa yake ce musu alam aqul lakum laula tusabbihun, ban faɗa muku cewa me yasa ba ku yi tasbihi ba. Wannan shine abin da ya tunatar da su, mala ya tunatar da su irin faɗakarwar da ya musu a baya. Qalu sai suka ce subhana rabbina, sarki ya tabbata ga Ubangijinmu. Mana sun gano laifinsu, sun gano me suka yi Allah ya yi musu. Wannan shi ne alamar Allah yana son su da rahama, domin mu da yawa za mu yi ɗin Allah ya yi mana, amma kuma ba za mu iya gane cewa abin da muka yi ba ne Allah ya yi mana. Yana zuwa ya samu wata asara ko wani lalacewar dukiyar shi, wannan ma zai sa ya ƙara sargare ma Allah, ke jifa shi a kai, wane ne ya jefe shi, wane ne ya sa mai hannu. Ba tunanin cewa me naima Allah, Allah ya mun haka, ba zai kawo wannan ba. Shi kawai Allah ba zai mai wani abu ba, sai dai idan wani ne ya yi mai jifa ko asiri aka yi mai ko hannu aka sa mai. Da haka su sai Allah ya taimake su, suna ganin abin, suna tuno abin da ya faru, suka ce subhana rabbina, tsarki ya tabbata ga Allah, mun yadda wannan daga Allah ne, Allah ne ya jarrabe mu da wannan musiba. Inna kunna zalimin, lalle mu azzalimai ne, zalunci muka yi, Allah kuma ya jarrabe mu da wannan ukuba. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd, Allah ya ce sai su kuma suka koma suna fuskantar juna. Yanzu an gane wannan shirin da muka yi zalunci ne, kuma wannan zaluncin yasa Allah ya mana ukuba, sai suka juya suna fuskantar junansu. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamuna, suna zargin juna, ai kai ka fara kawo wannan shawara, yana ba ni bane, ƙarya ne, wane ne ya fara cewa ai yanzu ana neman waye mai laifin. Da a ce abin yayi an samu ganima an kwasa, da yana ne yana alfahari, ai sai da nace dai nace ai da ban ce ai ba, ai da yanzu ba a samu ba, amma yanzu da yake an ga bala'i sai ana neman waye ya kawo shawara, an rasa kowa yana cewa ba shi bane. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamu, qalu ya wailana, sai suka ce yanzu dai sun yadda kowa ne ya dauki laifi. Ya wailana, kai can mun yi asara, inna kunna tagin, lalle mun yi dagawa, mun yi zalunci, mun wuce iyaka akan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga kowa ya yadda ya yi laifi, kowa ya yadda ya yi dagawa, ya ƙetare iyaka, ya tsallake abinda Allah ya ce. Allah ya ce a taimaka ma mabukata, Allah ya ce a ciyar da masu bukata, Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi, in an zo girbi a taimaka ma mabukata, a ba su haƙƙinsu. Amma mu mun yi shirin za mu zalunce su, mu ki taimaka musu. Da haka mun yi dagawa, mun tsallake iyakar Allah. Da haka wannan laifin da muka yi, asa rabbuna an yubdilana khairan minha, muna sa rai Ubangijinmu Allah ya canza mana da wata wanda tafi wannan alkhairi. Tunda mun gane laifinmu, mun tuba, mun yi nadama, to muna sa ran Allah ya canza mana da wata gonar da tafi wannan alkhairi. Inna ila rabbina raghibuna, lalle mu ga Ubangijinmu kadai muke sa rai, ba ma sa rai a wurin kowa zai taimaka mana. Ba wai yanzu kan zuka sa rai, yanzu shi ke nan, yanzu bari kai tunani ina za ka samu taimako, tunda ka yi gobara, tunda an sace ma kaya, tunda kaza ya same ka, baya ina za ka nemo taimako. Suka ce inna ila rabbina raghibun, ba su ce inna raghibuna ila rabbina ba, sai suka ce inna ila rabbina raghibuna, saboda ya nuna shi kadai, ma'ana mu zuwa ga Ubangijinmu kadai ba mu sa kowa, shi kadai muke fatan samun canji a wurin shi. Ba wani mutum a duniya da muke fatan samun canji a hannun shi, shi kadai muke fatan ya canza mana da abin da yafi wannan gona alkhairi. Shi yasa duk wanda ya dogara da canji da wani sai Allah ya bashi da wannan abu, ba zai taba ganin abin da yake fata ba. Shi yasa suka fahimci wannan, suka sa inna ila rabbina raghibuna, muna fatan Allah ya canza mana. Saboda me? Saboda a wurin Allah kadai muke fata, ba ma fata a wurin wani. Sai Allah ya ce kazalikal azab, Allah ya ce haka azabar take, haka azabar Allah take. Ma'ana ku da kuke ƙaryata manzon Allah ga ni'imomin da Allah ya muku, amma kun yi imani, to haka Allah yake azaba ga duk wanda ya sifanci da irin wannan sifa. Duk wanda ya zama manna'il lil khairi, to asarar da zai rinka yi a dukiyar shi tafi abin da yake hanawa na alkhairi. Kowaye ka kalli dukiyar kowa, duk wanda yake hana alkhairi, to za ka samu asarar da zai rinka yi ta ninninka abin da inda bayarwa yake yi na alkhairi zai rinka samun canji daga wurin Allah. Da haka in lokacin da za ka kulle ƙofa ka toshe daga kai sai naka, sai 'ya'yanka, sai danginka, ba wanda zai amfana da kai, to daga lokacin ka buɗe ma kanka ƙofofi na asara kenan. Haka duk wanda yake tare da wani mai alkhairi yake ƙoƙarin toshe wannan hanyar alkhairin, to sai Allah ya jarrabe shi da bala'o'i da musiba a rayuwar shi. Ko 'ya'ya ne suke da mahaifi yake alkhairi ba sa so, yana mutuwa, za ka ga wannan abin duk abin da ko da ya fi kowa arziki a duniya sai sun talauci. In dai ba su ci gaba da wannan alkhairin ba, to sai sun zama talakawa ƙiriƙiri a cikin mutane. Wannan ita ce sunnar Allah a bayan ƙasa. Shi yasa Allah ya ce kazalikal azab, haka azabar take, a haka Allah yake mu'amalantar mutane. Sannan wala azabul akhirati akbar, azabar lahira kuma ta fi wannan. Wannan ta duniya ce, in aka yi ma baka gane ka tuba ba, to ta lahira kuma tana nan tana jiranka. Za ka samu biyu kenan, sauƙinta ka gane ka tuba ka koma ga Allah, to ka kuɓuta daga ta lahira kenan. Sai zama ta duniya kawai za ta safe ka, ta lahira ka kuɓuta. Ta kai ce kazalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna, inda sun sani da sun tabbatar da cewa azabar lahira din tafi, domin azabar duniya komi girmanta so mun taba ne. Daka wannan ita ce istar da Allah ya kawo ta ashabul janna, da kuma abinda ta kunsa na gargadi ga mutanen Makka, da kuma duk wanda ya sifanci da irin wannan sifar tasu. Wannan kisa tana da darussa da yawa a cikinta. Dan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba, za mu ji kaɗan daga cikin darussan da sura take ɗauke da shi, sannan mu ɗora a kan ɓangare kuma na masu imani masu taƙawa da irin abin da Allah madaukakin sarki ya tattalar musu su kuma a ranar alƙiyama. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Gracias.